أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يوضع متاشي درسينا كما عند بير أكشن كراتمنا الموطأ إمام مالك رحمة الله عليه yau 23 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1432 wannan rana ta yi daidai da 28 ga watan 1 shekara ta 2011 ta miladiya. Za mu ci gaba da hadisan da muke karantawa a cikin salatul aidaini. Za mu tashi a sabon babi da yake da شيني ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. نعم.
نعم.
ده هدو. نعم. ده كنيه كما نند هدو بعد ديربا. وهم يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. حدثنا يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاه ولا بعدها. وحدثني عن مالك انه بلغه ان سعيد بن المسيب كان يقوم الى المصلى بعد ان يصلي الصبح قبل طلوع الشمس.
تو بابن كثير ممكن كرنتاوى ممكن كرنتاشيني التكبير والقراءة، كو؟ التكبير والقراءة في صلاة العيدين. إن كبر دا قراءة صلاة العيد. وندا من أنبت شوى أبند إمام مالك جتتي أكي مي حالي يي أنبت شوى وهو الأمر عندنا. أبند يك وجب أهل المدينة شيني كبر ana yin ta ne guda bakwai a raka'a farko, guda biyar a raka'a karshe, kowannen su qabla al-qira'a, kafin ayi qira'a. Wanda a wajen Malik ta hada da har takbiratul ihram a raka'a farko, kuma ta hada da takbirar farko ta dagowa daga ta wato raka'a ta biyu a raka'a ta wato a raka'a ta biyu. Saboda haka idan aka yi kabbara harama, adadin kabbarorin da za a yi bayan kabbara harama guda shida, inda gaba ɗaya za su zamanto bakwai. Idan aka ɗago aka yi kabbarar raka'a ta biyu, to wane ita ce kabbarar farko? Sai a ƙara kabbarori guda hudu su zamanto kabbara guda biyar. Kuma yin waɗannan kabbarori sunna ne, don haka in aka bar su ma ba a ruwaito za a yi ba a sujjadar sahwi, ba kuma a cewa sallar idin ta ɓaci. Sunna ne, mustahabbi ne idan mutum ya samu ya yi su. Idan mutum ya zamanto an riga shi ya zo ya samu ƙira'ar liman kafin ya kabbara, sai ya yi su, sannan ya riski ƙira'arsa. Kuma mutum yana da zaɓi ya ɗaga hannunsa ko kada ya ɗaga hannunsa a wajen Imam Malik. Riwaya biyu ne a wajen Imam Malik. Riwayar Ibn al-Qasim ba zai ɗaga hannunsa ba. Riwayar Muqarrib wato ahlul Madina kenan, mutum almajiran sa na Madina suka ruwaito ya ɗaga hannunsa. Wanda ɗaga hannun yana da abin da yake da nuni gare shi a hadisin Abdullahi ɗan Umar na ɗaga hannu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a wajen kabbarorin Eid, a wajen kabbarorin sallah a tafarilla da tanafila, a wanda suka ce wanda a ciki ya ambaci yin kabbara wato kafin ruku'u, a dukkan wata kabbara kafin ruku'u, kamar yadda bai haƙe ruwaito da wannan ziyadar. To wannan ta haɗa kabbarorin nan na takbiratul eid. To ala ayi halin babu dai hadisi da ya zamanto nafsi sarihi akan yin ɗaga hannu lokacin da ake kabbara. Haka zalika a wajen Malik ba wani zikiri da ake tsakanin kowane kabbara. Idan mutum ya in aka yi kabbara za a bi su da juna ne, Allahu akbar Allahu akbar, haka ake yi ba tare da an yi wani ɗan wato fasil ba, ɗan raka tsakanin kabbara da wata kabbara. Saɓanin wajen waɗansu malamai da suke ya kamata a ɗan ba da rata gwargwadon yadda mutum zai yi tasbihi ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam salati kafin a yi wata kabbara, kamar yadda yake a masabar Imam Ahmad an ruwaito daga waɗansu tabi'ai, an ruwaito wannan daga waɗansu tabi'ai, amma babu hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka. To wannan abubuwa da suka shafi wannan matsalar kabbara ɗin kenan. Yanzu wannan babin da zamu yi shine me hukuncin yin sallah, Imam Malik ya faɗi hukunci ɗin ma, ba a yin sallah kafin idi wala bayan idi, la karamar sallah wala babbar sallah. To nan ma Imam Malik athar ya kawo, bai kawo wani hadisi marfu'i ba. Athar na farko shine ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar. Ubaidullah ibn Yahya yace haddathani Yahya an Malik, Yahya yayi mun ya gaya mun hadisi daga Malik, annafi daga Nafi'u maulan Abdullahi dan Umar kenan, anna Abdullahi ibn Umar, cewa Abdullahi dan Umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, lam yakun yusalli yawm al-fitr qabla as-salati wala ba'daha, bai kasance yana yin sallah ba ranar karamar, ranar wato karamar sallah, kafin sallar idi wala bayan sallar idi. Wato baya tunda ita kanta nafila ce, nafila ba za ta yi mata wata nafila ba, sabanin sallar farla ita ake mata nafila kafin ita da bayan ita, ko kamar sallar azhar. To amma ita sallar idi nafila ce, saboda haka ba za a ba mata nafila kafin ta wala bayan ta. Wannan ko ta fuskar wato kiyasi ma aka duba za ka kan cewa ba wannan nafilar ba ta da mahalli. To wanda yake wannan shine matabar shine fi'ilin Abdullahi dan Umar. Kuma wannan abin da aka rawaito na fi'ilin Abdullahi dan Umar an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a cikin Bukhari a hadisin Abdullahi dan Abbas. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yawm al-fitr fa salla rak'atayn lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ranar karamar sallah, yayi sallah raka'a biyu, bai yi sallah kafin wannan raka'a biyun ba wala bayan raka'a biyun, yana zuwa masallaci sai aka tayar da sallah. To wanda yake wannan shine abinda aka rawaito daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam. To amma matsala ce wanda yake akwai sabani, waɗansu malamai mafiya yawan malamai akan wannan suke da magabata, ba a yin nafila kafin sallar idi wala sallar bayan ta, sawa'un an yi sallar idin a fili ko an yi a masallaci, sawa'un an yi a fili ko an yi a masallaci. Wannan shine kaulin mafiya yawan jumhurin malamai. Sai dai waɗansu suna cewa idan a masallaci aka yi sallar idin, to za a yi sallah, babu laifi mutum ya shigo masallacin ya rak'atai al-fajr kafin ya zauna, amma ba ta da alaƙa rak'atai al-fajr din ba sunna ce ta idi qabliya ba. Tahiyatul masjid, ne nake rak'atai al-fajr nake, tahiyatul masjid nake nake, ahsantum, wato ana tare ne kenan, tahiyatul masjid ba rak'atai al-fajr ba, tunda wannan haƙƙin masallaci ce. To wannan raka'a biyun idan aka yi ta masallaci ce, ba ta sallar idi ba ce, sallar idi ba ta buƙatar a yi mata nafila qabliya wala nafila ba'diya. Wannan shine kaulin mafiya yawan malamai. To waɗansu daga cikin magabata sun ce idan dai an yi ta a masallaci, to babu laifi a yi sallah raka'a biyu kafin ita, sannan bayan ita, bayan an yi sallar idin, in an koma gida a yi sallah raka'a huɗu, kamar yadda a yi kiyasinta da sallar juma'a, don ita ma idi ce. Kun san sallar juma'a mustahabbi ne idan mutum ya yi sallar juma'a, in ya koma gida ya yi nafila raka'a nawa? Raka'a huɗu, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira. To suka ce to a yi kiyasin sallar idi akan sallar juma'a, amma su ma suka ce in a masallaci aka yi ta, amma in a fili ne, suna nan tare da mafiya yawan malamai cewa ba a sunna kafin ta wala bayan ta. To Imam Malik ya assasa bai kawo hadisin Abdullahi dan Abbas marfu'i zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma sai ya kawo abinda aka ruwaito daga fi'ilin Abdullahi dan Umar, wanda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yake mai kiyaye sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai asar na biyu da Imam Malik ya kawo, yace wa haddathani an Malik, yace kuma dai haka Yahya yayi mun hadisi an Malik daga Malik, annahu balagahu, cewa wato ya ruwaito ta fuskar balagh. Al-balagh shine ya faɗi riwaya ba tare da ya faɗi isnadin ba. Anna Sa'id ibn al-Musayyib, cewa Sa'id ibn al-Musayyib, ɗaya daga cikin fuqaha us-sab'a na Madina, kana yaghdu ila al-musalla, ya kasance yana yin jijjifi wato fita da sassafe zuwa ga fili masallacin Idi. Al-musalla shine masallacin Idi, ai mahallu sala, domin sigar musalla ismu mahalli, wato ismu al-makan ne na wajen sallah, bigiran sallah. Yana zuwa al-musalla filin Idi, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya sunnata kamar yanda ya gabata. Mun ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fita da mutane zuwa fili ne ay sallar Idi. To Sa'id ibn al-Musayyib yana fita da sassafe ya zuwa ga filin masallacin Idi, ba'da an yusalli subh, bayan yayi sallar asuba, qabla tulu'i ash-shams, kafin hujuwar rana. Qabla tulu'i ash-shams, kafin hujuwar rana. To nan ba ambatan yin nafila kafin Idi wala bayan ta. Ina dalilin da Imam Malik ya ambata, ko kuma kuskure ne ya ambatan wannan asar din a wannan babu? Ewa, ma Imam Malik ba, saboda hadisai da suka hana nafila kafin fudowar rana. Tunda hadisai sun zo da suka hana yin nafila kafin fudowar rana, kuma yana fita daga yana zuwa masallacin ne kafin fudowar rana yake tafiya. Ya nuna kan cewa kenan lokacin da yake zuwa masallacin ba lokacin nafila bane, dan haka ba zai yi nafila, ba zai yi wato sallar nafila ba. Mafhumin ta kenan. Ba zai yi sallar nafila ba. To a wannan matsalar malamai sun ce ba a tsanantawa anan, saboda dai ita sallah aiki ne na alkhairi, dan haka ba za a ce mutum ba zai yi ba. To amma in aka tsaya aka duba kan cewa ka'idar da muke yawan ambato, idan aka samu wani aiki wanda dalilin yinsa ya faru a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi ba, wani dalili ne akan cewa wannan ba mashru'i bane. Da mashru'i ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi, ko kuma sahabbai za su yi, wanda yake wannan shine a tafarkin Imam Malik. Imam Shafi'i ko yace a ai Allah ta'ala ya ce waf'alul khair, ku aikata alkhairi, sallah alkhairi. Dan haka dan mutum idan ya je Idi ya ga kan cewa yayi sallah babu laifi, in kuma ya kan cewa yayi zikiri ne ya zikiri, in ya kan cewa ya karanta Qur'ani ne ya karanta Qur'ani, in aka idan da sallah aka ji hudu ba, in ya kan cewa zai sallah yayi sallah. Shi madogarar Imam Shafi'i kenan. To wane ne mafi rinjaye? Kar ayi yafi, saboda kar garin yi din wannan a mayar da sallar Idi kamar sallar farla, a kamanta ta da sallar Juma'a ta fuska ko wata fuska, ko a kamanta ta da sallar Azhar. Sallar walaha ai ita a gida ake, mutum ya je gida ya yi sallar duha, in an je gida a yi sallar duha. Amma a ce a rati wato a alakanta ita sallar nafilar da Idi, shine wannan ne Imam Malik yace ba a yi, wannan ne ba a yi. Na'am.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم ان اباه قاسم كان يسجد قبل ان يخطو الى المصلى اربع ركعات. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه انه كان يسجد يوم الفطر قبل صلاه الفجر.
الرخصة في الصلاة قبل الإيدين وبعدهما. باب ديكي بياني أكن رخصة na a yi sallah kafin sallarorin Idi guda biyu da kuma bayansu. Wancan ya ce barin yin, wannan kuma ya ce rukhsa kan a yi, wanda ya nuna kan cewa kenan a da Imam Malik ya ce a bari, barin ba na azuma ba ne, don haka akwai rukhsa kan a yi ta. To amma nan Imam Malik ya kawo asar guda biyu daga manya-manyan tabi'ai, su ne Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq da kuma Urwata bin Zubair, dukkaninsu biyu suna daga cikin al-fuqaha as-saba'a, cikin manyan malaman nan na Madina na tabi'ai. Da farko yace haddathani Yahya an Malik, Yahya ya ruwaito mun yayi mun hadisi daga Malik an Abdurrahman ibn al-Qasim, daga Abdurrahman ibn al-Qasim wato ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq, أن أباه القاسم شوى بابنس القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق كان يصلي قبل أن يبدو إلى المصلى، يا كسن شينا إن صلى kafin ya fita da safe zuwa ga filin idi arba'a raka'at raka'a guda hudu. To a ina yake sallar idin? A gida. A gida ko a masallaci? A gida dai ko masallaci? Masallacin da ya salla asuba ko ba haka ba? Ko a gida ko a masallaci inda ya salla asuba, amma ba a filin idin ba. Ba a filin idin ba. Saboda haka da aka ce ba a sallar mutlakan, abinda ake nufi da ruksa kan idan mutum yayi nafila wadda ba ta da alaka da sallar idi, tunda wannan sallar da Al-Qasim yake ai ba ta da alaka da sallar idi. Bayan sallar da ake yi bayan fitowar rana, wannan sallar walhaki ko kuma sallar shuruq kamar yadda waɗansu suke kiranta, ga wanda ya zauna a masallaci yayi zikiri har rana ta fito, ya tashi ya salla raka'a biyu domin ya samu ladan hajji da umra cikakku. To kaga wannan sallar da yayi ba ta da alaka da sunna qabliya ta sallar idi, ko ba za a kafa hujja da wannan sallar ba akan cewa ana yi ma sallar juma'a sunna qabliya, ko kuma an je filin idi za a yi raka'a biyu. A wannan a gida yake yi ko kuma a masallaci bayan yayi sallar asuba. Wa haddathani an malik, yayi mun hadisi dai daga, ya gaya mun hadisi daga Malik an Hisham ibn Urwa, daga Hisham dan Urwa an abihi daga babansa, annahu kana yusalli fi yawm al-fitr qabla as-salati fi al-masjid, cewa babansa shine Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi, annahu kana yusalli fi yawm al-fitr, ya kasance yana yin sallah ranar idin karamar sallah, qabla as-salati fi al-masjid, ya kafin ay sallar idin fi al-masjid, a cikin masallaci, a cikin masallaci yake sallah, wato ma'ana yayi sallar asuba sannan idan rana ta fito ya tashi ya sallah raka'a biyu kafin ya sallah a masallacin idi, kafin ya tafi masallacin idi ya sallah. To raka'a ita ma wannan nafilar da yake yi salatu shuruq ce, nafilar hudowar rana ce, ko kuma salatu duha kamar yadda waɗansu suke kiranta, sallar walaha, duk da waɗansu suna bambancewa tsakanin biyu, suna cewa salatu shuruq ita ce wadda daga rana ta fito ta kai daidai wato lokacin da ake hana, lokacin da ya halatta a yi nafila shine wato bayan hudowar rana da dagowar ta sama gwargwadon kamar mita biyu tsawon mashi kenan, shine kamar minti goma sha biyar haka, minti goma zuwa sha biyar zuwa ashirin bayan lokacin da aka ce rana tana hudowa. Idan lokacin da aka ce wani lokaci za ka ga mutane in suka zauna suna kallon kalanda, an ce a kalanda karfe shida da minti 54 rana take hudowa, saboda haka karfe 6 da minti 54 na yi sai ga shi kenan, dama an samu dai ladan sai a tashi a yi nafila, ba lokacin da ake nafila ba, sai ka dan bada lokaci, tunda wannan lissafi na kalanda yana baka lissafin lokacin da hudowar rana kenan tana hudowa, wannan shine lokacin. To a lokacin ba a nafila, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nafila har sai rana ta fito, ba jiga tamfisa ba, ta yaɗu a fili a takaddara shi da cewa qaidar rumhin, gurgudan wato tsawon mashi shine kamar mita biyu kenan, wanda yawanci kamar wajen lissafin da sarkin ladanan Madina yakan yi na masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ko da ke tuba sarkin ladanai sai kiran sa ni da yake sai masa sarkin ladanai, su ce masa suke shekhul muazzini shehin ladanai, eh sai masu kiran sallah mu ne muke cewa sai mu yi kamar da shi sarauta sarkin ladanai shi shehi ne. To shi cewa yi minti a lissafin su suna sa minti 20 bayan hudowar rana, minti 20 suke sa ko 15 na manta 15 ko 20 dai suka sa. To idan to wannan sallar da Urwa yake yi ita ce da yake yi bayan wannan, ita ce salatu shuruq. Salatu duha kuwa ita ce wanda ake yi lokacin da walha rana ta soma zafi, shine hina tarbudul fisal kamar yadda ake faɗa, lokacin da wato ƴaƴan ƙananan wato ƴaƴan taguwa suka soma ƙaurace ma zafin rairayi na wato idan rana ta soma zafi kafin lokacin zawal, dan bisa al'ada raƙuma taguwa da ƴaƴanta sukan zo su kwanta lokacin da rana ta fito, suna jin suna kwance cikin hantsi, to har sai tukuna yashi ya soma zafi irin wajen 11 din nan, to lokacin ne za su tashi suna neman inuwa. To wannan lokacin shine lokacin da aka fito a yi sallar walaha, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul awabina hina tarbudu al-sifal, to wanda suka ce wannan ta bi ita ce sallar walha amma ta farko ita ce salatul shuruq to a shahid dai Urwa bin Zubair yana salla amma shi ma ba a masallaci ba ba a filin salla ba ba a filin idi ba yana salla a masallaci kuma sallar da yake ba sunna ba sunna ce qabliya ta sallar idi ba sunna ce wanda mutumin da ya zauna yayi zikiri a masallaci yakan yi bayan hudowar rana to ita wannan babu laifi a yi ta amma a ce a filin idi din tunda filin idi ba a yi masa tahiyatul masjid kuma sallar idi ba a yi mata nafila qabliya saboda haka a filin idin kamata ya yi mutum ya zauna kamar da aka rubuta daga filin waɗannan sahabbai Abdullahi dan Umar idan ya je filin idi yana zama yana ta yin kabbara har sai liman ya fito sannan sai ya tayar da sannan sai in aka tayar da sallah ya tashi ya bi sallah to idan kwa liman ne kaga shi ba a ruwaito ba ma cewa yana yin sallar itlaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito yana yi ba tunda shi daga yazo sai a tayar da sallah kuma wannan yana nuna kan cewa liman ranar idi zai fito ne bayan hudowar rana gwargwadon yadda ko kuma gwargwadon yadda daga ya je masallacin lokacin yin nafila ya halatta lokacin yin sallah ya halatta shine bayan dagowar rana bayan hudowar rana din da kamar minti 20 bayan hudowar rana da kamar minti 20 kuma in muka kula ma har yanzu mu dai a nan garin Kano ana kiyaye wannan sarki yakan fita sallar idi ta karamar sallah da wuri ta babbar sallah ya dan jinkirta kadan amma ta karamar sallah yana fita da wuri yanda wato daga zarar a ce rana ta fito din da dan lokaci kankani sai ga lokacin sallar idin yana shiga lokacin yin sallar wato an zo daidai lokacin da za a iya a yi sallar idi to haka liman ya kamata ya kaddara tafiyarsa zuwa wajen sallar idi na'am غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة بابي دي كي مغانا أكام فتلي من دساتي زوا غفيلين إيدي وانتظار الخطبة دي كما جرى الخطبة دو من أطورا ليتا جرى أطورا الخطبة جرى أطورا الخطبة كاقا باين سلر كي انتين دو خطبة باين سلر كي حدثني يحيى عبيد الله يتي يحيى يا جاي من حديثي قال يتي قال مالك ياتي مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا سنة ودتك باب ساقاني أكنت أتكم أو أوجم تارغا تاوتي تاتبتا أوجم في وقت الفطر والأضحى دنجني دلوكة سلر إيدن كرما سلا دنبب سلا أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلى وقد حلت الصلاة cewa liman shugaba na al'umma in aka ce al'imam ana nufin shugaban kasa domin shugaban kasa shine yake ba da sallah in ma ba shine yake limanci ba na'ibinsa ne yake yi da zuwansa shikenan sai a tada sallah cewa shugaba yana fita daga gidansa zuwa ga filin idi gwargwadon yanda zai isa zuwa ga masallaci ga wurin sallar idin a lokacin da yin sallah ya riga ya halatta shine daidai wato idan kamar alal misali zai dauke shi minti 20 ya je filin idi to ana cewa lokacin rana za ta fito karfe 6:55 sai ya fito daga gida yana zuwa masallaci 7:15 kenan yana zuwa masallaci minti 20 kun ga daidai lokacin da za a tada sallah inda yana zuwa sai a tada sallah amma kada ya fita kamar 6:30 yanda idan ya je zai zamanto yana zuwa daidai hudowar rana ko kafin hudowar rana da 'yan mintuna lokacin da ya halatta a yi sallah ba tunda liman idan ya je baya jira baya zama ba a ruwaito cewa liman zai je shugaba zai je ya zauna yana jiran a tayar da sallah ba daga ya zo sai a tayar da sallah haka al'umara suke shi yasa imam malik yace qad mabatis sunna allati la khilafa fiha indana sunna wadda take ta riga ta wuce a wajen mu wato mu a wajen ahlul madina wato wannan abu ne wanda yake mutanen Madina suka gaje shi iyaye da kakanni har zuwa ga zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi idin nan ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba khulafa'ur rashidin kuma a nan Madina suka yi idin dukkanin su ba wanda bai idi a Madina ba hatta sayyidina Ali da ya maida hidkutar sa zuwa ga Kufa shi ma yayi ya taba idi a Madina tunda shekarar da aka kashe sayyidina Uthman a cikin watan babban sallah ne kuma a wannan lokacin an riga an hana an yi masa sayyidina Uthman takunkumin baya fitowa ɗan tawaye da suka zo Madina saboda an yi sallar idi ba dama sayyidina Uthman ya fito sayyidina Ali shine ya yi ma musulmi sallar idi a Madina saboda kun ga shi ma ya yi sallar idi kenan a Madina kuma yana daga cikin shine na hudu daga cikin khulafa'ur rashidi saboda haka abu ne wanda yake mutanen Madina sun riga sun sani kuma wanda suka zo bayan khulafa'ur rashidi ga su ma haka suka yi da nusarwar malamai yayin da waɗansu suka nemi su inda ba a canjin da aka yi a Sham aka canza yin hudu ba kafin a yi sallar idi da yin kiran sallah kafin a yi sallar idi a Sham ne su kuma malaman Sham din ba su kyale su ba suka yi musu inkari amma a Madina kuwa ba a ce ma ba a yi kokarin canza wannan sunna ba wadda take ita ce sunna a tabbatatta to har da ita ce Imam Malik yake ishara gare ta to wannan nau'i na amal shine nau'i na amal ahlul Madina wanda ba na ijtihadi ba domin amal ahlul Madina iri biyu ne kamar yadda muke yawan ambatawa akwai wanda yake naqali ne na abin da ya tabbata bin riwaya da riwaya har zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba lalle ka sami isnadi guda ɗaya da yake nuna wannan ba amma abu ne waɗanda yake dubunnai sun ruwaito daga dubunnai wannan har yafi karfin ka ce za ka kawo riwayar isnadi ɗaya ko biyu domin tabbatar da shi to irin wannan shine al'amalun naqli ake ce masa na biyu ko shine al'amalul ijtihadi wanda fatawa ce ta malaman Madina da suka rinka yi tun daga sahabbai hatta bi ai har zuwa lokacin Imam Malik wanda Imam Malik ya rike su ko malaman Madina din nan ba lalle ya zamanto waɗansu su ma mun san su ba domin Imam Malik yana cewa bai soma fatawa ba sai da mutum 70 daga cikin malaman Madina suka yi masa shaida cewa shi ya cancanta yayi wannan fatawar to ba za ka iya samun waɗannan mutane 70 ka kiyaye ka ji ina maganganun su suke ba ba za ka same su ba yanzu amma shi Imam Malik ya rike su kuma ya san ko su waye kuma ya kiyaye maganganun su yasa lokacin wata ran da nake gaya ma wani daga cikin malaman mu cewa duk abin da Imam Malik yace amal ahlul Madina ne yace al'amru indana ko al'amru alladhi la ikhtilafa fihi indana ko as-sunnah allati la ikhtilafa fiha indana ina so in tattara su sai in bibiyi maganganun ahlul Madina daga cikin sahabbai da tabi'ai na ga menene suka ce a cikin wannan matsalar domin har na gano cewa wannan abun akwai wanda ya saba cikin 'yan Madina ko ku babu wanda ya saba to abin da ya tada baki ya gaya mun Allah ya kara masa lafiya yace cewa yo ai waɗanda zaka samu ina zaka samu wannan 70 din da Imam Malik yake faɗa cewa sun masa shaida karkari ka samu 'yan kaɗan daga cikin sahabbai da tabi'ai wanda suke su ne ake kawo maganganun su a cikin littafan al-athar kamar irin su musannab na ibn abi shayba da ibn abdul bar da abdul razzaq kamar kuma a cikin mudawwana sahnun yakan kawo maganganun su kamar ma'rifatu sunan wal athar na bayhaqi kamar tahdhibul athar na at-tabari irin wannan ta fanje da suke kula da maganganun magabata irin su al-muhalla to adadin kadan ne za ka kawo amma ina sauran waɗannan 70 din wanda shi Imam Malik ya riske su amma masu riwaya ma ba su kiyaye abubuwan da suka faɗa ba saboda haka wannan yasa a ban ci gaba da wannan ba saboda dama shi yasa kowace mutum ka rinka kula da na gaba sai ka san abin da ya cancanta ka bi in ba haka ba watakila sai ka je ka sha wahala ka ga ba ka samu komai ba amma in ka samu abin da na gaba ya riga ya hango ko ka taka tudu ba za ka iya hangowa ba to idan Imam Malik yace as-sunnatu lati wannan shine to na biyu shine wannan shine al-amalul ijtihadi wanda malaman Madina suka yi ijtihadi akai ya zamanto malamai duk sun karba kowa ya san cewa ga matsayin malamai akan wannan mas'alar ba su sabani ba a nan wajen to irin wannan shine zai zamanto al-amalul ijtihadi shine ake cewa al-amalul ijtihadi to wannan ma hujja ne a wajen Malik amma a wajen sauran malamai ba hujja bane, amma na farkon a wajen dukkan malamai hujja ne, domin wannan matsayinsa matsayi ne na al-hadith al-mutawatir, ko kuma ko bai kai mutawatir ba ya zamanto al-hadith al-mashhur al-mustafid wanda yake ya yaduwa mai yawan gaske. To ita Imam Malik nan da yace as-sunna allati la khilafa fiha indana, yana nufin nau'i na farko na wannan amal din shine al-amalun naqli, wato wannan sunna ce tabbatacce ga yanda ya kamata liman ya rinka yi idan yayi haka ya bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Yahya, Yahya yace wasu ila Malik, an tambayi Malik an rajulin salla ma al-imam, kan wani mutum da yayi salla tare da liman, hallahu an yansarifa qabla an yasma al-khutbah, shin ya halatta a gare shi ya bar filin idi ya tafi kafin ya zauna ya saurari hudba? Fa qal, sai Malik yace la yansarif, kada ya tafi, hatta yansarifa al-imam, har sai liman ya tafi, wato har sai liman ya gama hudba sannan ya tafi. Ba ana sallah kaga an dauke darduma kowa zai tafi ba, a zauna a ji hudba, saboda zikiri ne kuma haka fi'ilin sahabbai yake. Sai dai taban ba wanda daga cikin malamai da ya wajabta wannan zaman, da ya wajabta a zauna a saurari hudba, saboda hudubar ba matsayin ta kamar matsayin hudubar sallar juma'a bace. Ita wannan hudba sauraronta sunna ne, domin ita kanta hudubar ita kanta sallar sunna ce. Hakazalika ita kanta sannan hakazalika hudubar da ta biyo bayan ta ita ma sunna ce. Dan haka sauraron hudubar ba dole bane, amma an tambayi Malik mutum zai tafi, a kai ya tafi ya zauna ya saurari hudba, wanda ya nuna kan cewa mutum ya tafi bi tsaya ya saurari hudba ba makruhi ne. Makruhi ne zaman sai tsaya saurari hudubar shine yafi, saboda halartar wato samun addu'ar musulmi, samun addu'ar musulmi, dan a cikin hudubar nan za a yi addu'a, kuma ga musulmi sun zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa a kyala mata su zo idi sallar idi, hatta mata masu haila su ma su zo, amma kada su sa kada su go wajen da ake yin sallah, su halarci alkhairi, falyashhadna alkhair wa da'watal muslimin, su halarci alkhairi da addu'ar musulmi. Kaga yace addu'ar musulmi, wato wannan addu'ar da ake yi a wajen hutuba ta sallar idi, tunda addu'ar ba ana yin akwai addu'a da ta sallah, amma addu'a da za a yi wanda kowa da kowa za su yi ta amin a ciki ita ce addu'ar da ake yi a lokacin hutuba. To dan albarkar mutum ya samu wannan addu'ar ma, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta mata masu haila da ba za su yi sallah ba su fito sallar idi saboda wannan addu'ar, kaga ya cancanta mutum ya tsaya ya saurari wannan hudba. Ba lallai Imam Malik ya ce ga dalili ba, amma ya faɗi daga saninsa a matsayinsa na imamu da saninsa da shari'a, ya nuna cewa ya nuna karhancin mutum ya bar masallacin idi ba tare da ya tsaya ya saurari hudubar sallar idi ba. Wannan shine a ƙarshen babin salatul wato kitabul idain, sai kuma kitabul salatul khawf, wanda za mu yi shi a darasi na gaba in Allah ya kai mu insha Allah. Daga cikin masail wanda Imam Malik bai kawo ba dangane da sha'anin sallar idi, akwai yin kabbara a daren idi da an ana tafiya masallaci dan aka fito sallar idi. A wajen Imam Malik sai an fito sallar sai ranar idi ne ake kabbara, ba a daren idi ba, amma ya zo daga fi'ilin sahabbai cewa daga an ga watan Zulhijja suka kasance suna, daga an ga watan Shawwal suka kasance suna yin wato kabbarorin idi, kuma kabbarorin su ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, ko kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Ai wannan kabbara a daren idi, da yayin da ake tafiya sallar idi, da yayin da aka zauna ana sauraron hudba a masallaci ranar idi, kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar, yana yin kabbara in ya fito daga gida zai tafi sallar idi, zai tayi har sai ya je masallacin idi wato filin sallar idi, ya zauna yana yi har sai liman ya fito an tayar da sallah sai kuma ya daina kabbara. Amma wajen dawowa ba a yin kabbara, wajen tafiya ne kawai ake yi, da kuma wajen sauraron sallar. Sai kuma sanya kyawawan tufafi, an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana da jubba ke wata tufa ke ta ya an sai masa wata jubba aka bashi aka ce domin ya rasulullah ka finka sanya ta lokacin idi da kuma idan baki sun zo, kuma ya karba, wanda ya nuna kan cewa kenan a lokacin idi ya cancanta a sa wato kyawawan tufafi, domin ya daga cikin alamar bayyana godiya ga Allah jalla wa ala. Kuma lokacin idin nan guda biyu lokaci ne na bayyana godiya ga Allah, amma idin karamar sallah bayyana godiya ga Allah na cewa ya yi mana muwafaka na yin azumin watan Ramadana da kuma yin qiyamul layli a cikin Ramadan, qiyamul Ramadan da kuma samun goman karshe da samun lailatul qadr. Ta sallar idin babbar sallah kuma nuna godiya ga Allah na samun waɗannan kwanaki na ashiru bil hijja goman farko wanda suka fi kowaɗannan kwanaki wato ranakun suka fi kowaɗannan ranaku albarka da kuma abubuwan da sauƙin sana ayyuka musamman ga wanda suka je aikin haji na wato ayyukan ibadar aikin haji wanda shine rukuni na biyar na addinin musulunci. Kaga wannan an yi godiya ga Allah bayan gama rukuni na uku na azumi, wannan kuma an yi godiya ga Allah bayan gama rukuni na biyar na addini shine haji. Saboda haka idin nan guda biyu lokaci ne na godiyar Allah, lokaci ne na godiyar Allah a na wato kuma ai farin ciki, amma farin cikin da halal, ba farin cikin shedanci ba, ba farin cikin arna ba. Ka san arni idan arni idan arnanci ya arnanci in ya ji dadi ya farin ciki ya samu nasara to kuma sai ya kirkiro fitsara ga Allah, ranan za a shagiya a shagiya a shagiya a yi sabo a yi sabo a yi sabo iri iri. Ya gama jarabawa ya ci ko ya cika ya kara ya cika shekaru 50 ko 40 ko 10 ko irin fatan da ake ma yan kananan yara a lokacin kuma za a yi abubuwa na sabon Allah. To kaga shi addinin musulunci nuna godiya ga Allah da ibada ce, duk da yake za ka yi abu na farin ciki din shine abubuwa na wasa wanda yake na halal an halatta, kamar yara da suke buga wato abin nan kamar mandiri haka suna waka a ranar Idi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su, yan Habasha suka zo suna rawa da kayan da wato abubuwan yaki a cikin masallaci, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su har ya kyale Aisha ma ta kalle su. Sai na Abubakar da yazo yana hana waɗannan yaran su yi wasa yace ka kyale sai Abubakar, kowane al'umma suna da idi, mu ma wannan shine ranar idin mu. A wata riwaya yace hatta dan yahudu su san cewa a cikin addinin mu akwai fusha, wato akwai damar sayayawa, akwai damar sayayawa ba kamar addinin nasara ba wanda babu komai a cikinsa, sai nuna cewa kullun jiddadin a cikin wato hatta ma wato ka kai iyali ma wannan ina ya saba ma ai ba tsoron Allah bane. Yaushe za ka tsaya kana bin sha'awa? Yaushe za ka tsaya kana wasa da yara? Yaushe za ka zama duka da yaya? Ai ya kamata ka tsarkake kanka daga wanda shine wani yake musu a da bakin lani ne da ya je room aka kaddamar masa da fada-fada sai ya gaisa da su, da ya gaisa da su ce ya ya iyali, ya ya mutanen gida, ya ya matan gida, ya ya yara. Ya ce kai 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 kai, baka san waɗannan tsarkakan mutane ba ne, ba ruwansu da mata, ba ruwansu da yaya. Ya ce to tsarki, wato saboda tsarki ba ruwansu da mata, ba ruwansu da yaya, a kwarai da gaske. To yanzu ku Allah kuma fa da kuka sa masa yaya, kuka sa masa mata, kuka sa masa yaya, wato Allah ba shi da tsarki kenan a wajen ku. Sai suka yi kus. To a shahid mu farin cikin na al'ummar musulmi farin ciki ne wanda yake na halal. To ranar Idi da an halatta yin abubuwa waɗannan wanda yake Imam Malik da yake bai kawo su ba, sai kuma batun fitar mata. Fitar mata ya zo a cikin sunna cewa hatta da watul hudur, wato 'yan mata waɗanda suke ba sa fita wato saboda tsari, wato 'yan mata waɗanda suke budurwai wanda ba su yi aure ba saboda tsari ba sa fita, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fita wadda ma ba ta da hijabi za ta lulluɓe kanta yar uwarta ta bata aro don ta halarci sallah. To daga baya malamai sun yi ijtihadi saboda duba da maqasidu shari'a, manufa ta shari'a, suka ga irin abubuwan da ke faruwa saboda bacin zamani, suka ce mata in za su je idi sai dai waɗanda suke wato a waɗanda ba a sha'awar su saboda girman shekaru, to nan za su iya zuwa sallar idi. Allahumma sai dai ko in za su iya zuwa a killace kamar yadda yanzu ake zuwa da motoci, zai zama to kan cewa sun je a cikin mota a killace, babu cakuɗuwa tsakanin maza da mata. Amma abinda malamai suka hanga na rashin wato mata su fito titi suna haɗuwa tare da maza da mata, gashi ranar idi ne an sha kwalliya, wannan abin nan mafsada ce wanda yake shari'a ba za ta ba ta tabbatar da mustada idan abu ya zamanto akwai abu na barna to sai a kauda shi duk da yake fitar da fitowar su in zuwa halarta sunna ce to ba za a ji domin samun sunna da mustahabbi ba akai zuwa ga aikata haramun shine wato su su fitinu ko kuma su fitinu wadansu yawanci shine abinda za ka ga yawanci malamai ba wai sun take hadisi bane a'a ba sa daukan hadisi guda ɗaya su gina hukunci sai sun duba dukkan dalilai na shari'a sannan sai ga sun faɗa abin da yake shine hukunci Allah ya ƙara musu yarda Allah ya sada mu da su a aljanna za mu tsaya anan sai ai tambayoyi insha Allah mako mai zuwa kuma mako mai zuwa babu mako mai zuwa ina ga babu karatu insha Allah sai daga baya sai mu salatu al-khawf insha Allah mako na sama na'am shida ake yi a kuskure ne shida sabanin sunna ne biyar ne ake yi wata ke limamin ne ya sahau to gaskiya shida hatta ba wanda ya faɗi duk da yake akwai saɓani malamai sun yi shi yasa kayan malik ya ce wa zalika al'amru indana a wajenmu wannan shi akwai saɓani shaukani ya kawo ƙauli wajen ƙaulin malamai sun yi saɓani wajen magana goma amma wannan wanda imam malik yake akai ita ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ita aka rawaito daga hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi daga kuma amr bin auf al-buzani haka suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kaga imam malik bai kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya kawo aikin abu huraira to wanda ya nuna kan cewa kenan kaga sahabbai wannan shine abin da suke akai kenan to amma waɗansu sun saba daga cikin sahabbai din kamar abdullahi ibn mas'ud shi kabbara biyar yake yi a raka'a farko kabbara hudu a raka'a ta biyu wanda yake wannan shine mazhabar hanafiya imam shafi'i shi ma ya saba duk da ya riko da wannan hadisin amma shi kabbara bakwai din nan da ake a raka'a farko banda kabbara harama in aka na da kabbara harama sai su zamanto takwas kenan amma a ta biyu din kamar kaulin malik yake to amma malik da imam ahmad ibn hanbal da al-lays ibn sa'ad da al-auza'i ko dake al-auza'i kaulin sa irin kaulin shafi'i ne duk dai suna kan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam rakabarorin guda 12 ne bakwai a raka'a farko biyar a raka'a ta biyu
kamar yadda bayanin da wata mutum ne da ake nan da kira sallah a cikin shi da kuma mai kuma ake kan yi kuma da abin da ya fi amsa ga
wato babu wani nassi sarihi dangane da iqama illa cewar iqama an ambace ta a matsayin kiran sallah saboda haka kamar yadda zaka yi wajen amsa kiran sallah kai haka wajen iqama akwai hadisi da aka ruwaito cewa idan mai kiran sallah mai iqama yake qad qamati salati ku ce aqama Allah wa adama a cikin sunan abi daud amma hadisin bai inganta ba saboda haka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira iqama kiran sallah ita ma sai kai amba sai kai ijaba kai hikayar ta kamar yadda kake yi na kiran sallah in ko baka hikayar ba a lokacin da ake iqama ka shagaltu da yin addu'a shi ma wannan ya zo daga cikin ayyukan magabata an rawaito daga ahmad ibn hanbal rahmatullahi alaihi kan cewa yayin da ake yin iqama yana shagaltuwa da yin addu'a har sai tukuna liman ya ce la ilaha illallah sai ya ce la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sannan ya jira ta da sallah tare da shi a wannan ai mun yi bayani a cikin karatun kiran sallah ko eh wata kila ko bai ji ba mun yi bayani a kan cewa wannan amsawa kiran sallar mutanen mu ne da suka kirkiro ana in aka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai Allah ne girba in aka ce ashhadu an la ilaha illa Allah sai wahdahu la sharika lah, aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai la hawla wala quwwata sallallahu alaihi wasallam, to ba haka ake yi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba, kamar yadda sayyidina Umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mai kiran sallah yace Allahu akbar Allahu akbar, su kuma kace Allahu akbar Allahu akbar, yace ashhadu an la ilaha illa Allah kace ashhadu an la ilaha illa Allah, yace ashhadu anna muhammadar rasulullah kace ashhadu anna muhammadar rasulullah, in yace hayya ala salah kace la hawla wala quwwata illa billah, domin cewa yake ku zo zuwa ga sallah, ba za ku ce ku zo zuwa ga sallah ba, ku yake kira ai kai kuma ka sace kiran sa kai kuma, to sai ka amsa da cewa la hawla wala quwwata illa billah, wato ba ni da ikon na je wajen sallah, ba ni da dabara, ba ni da yadda zan yi na je sai da Allah, in yace hayya ala salah kace Allahu la hawla wala quwwata illa billah, yace Allahu akbar Allahu akbar kace Allahu akbar Allahu akbar, yace la ilaha illallah kace la ilaha illallah, sannan kuce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sannan kuyi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim har zuwa karshe, sannan ku roka ma Allah wasila allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati muhammadan lil wasilati wal fadila wa ba'athu maqamal mahmudin alladhi wa'ata, shine wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar, an hada daga hadisin Umar ibn al-Khattab da Sa'ad ibn Abi Waqqas da Abdullah ibn Amr ibn al-As, suka hadu sune wani ya fada abin da wani bai faka ba. Na'am na'am barmana hamza wani na'am eh yazo a wata riwayar, waɗansu kuma suna cewa bai inganta ba, saboda haka babu komai dan mutum ya faɗa, waɗansu malamai sun inganta shi. Malamai sun yi ijtihadi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam, malamai dai kowa dai ya san ma'anar Laraba, sun san ma'anar salati, shi yasa ba su tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam yaya Allah yake maka salati ba, sai dai suka tambaya yaya za mu yi maka salati. An fahimta ka ganin bambancin mu da sahabbai kenan, ba sa tambaye su saboda imani, yanda za su ba Allah suke so, ba su zo sun ce masa yaya Allah yake maka salati ba, a in muka taki maka salati yaya Allah yake, Allah yake yi maka salati ya rasulullah, sai za mu yi maka salati, shine ya koya mana salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin ma'anar salati shine addu'a, kuma tana zuwa da ma'ana wato yabo na wato yabo wanda ya dace da matsayin wanda ake yabo, saboda haka a wajen salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi ijtihadin su wajen bayanin ya yake. Ibn Hajar a cikin sharhin sa na Fathul Bari ya kawo maganganu masu yawa, wanda yake magana wanda yake mafi wanda ya fi rinjayarwa ita ce maganar Abu Ali Abul Aliya Ar-Riyahi, da yake cewa ma'anar salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya daukaka darajarsa da yi masa ni'ima da ta dace da matsayinsa, wanda a nan duniya shine ya ɗaukaka ambatonsa, ya wanzartar da shari'arsa, ya girmama al'amarin al'ummarsa da al'amarinsa da al'amarin al'ummarsa. A ranar lahira kuma a ranar al'iyama ya bashi ash-shafa'atul kubra, babbar ceto da wannan makami wanda Allah yake ya bashi babban ceto. A cikin aljanna kuma ya bashi al-wasila, wadda ce darajar da Allah yake bada ita ba ta cancanci wani ba sai mutum daya cikin bayin Allah. To Allah madaukakin sarki ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan daraja. To a cikin wani in aka ce Allah kai ba annabi sallallahu alaihi wasallam salati, dukkan waɗannan ma'anoni su ne ake halartowa na salatin Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai sauran kauluka na malamai, wanda yake so ya ga bayanin ya je a Fathul Bari juz'i na 10 kitabud da'awat, a cikin sahihul bukhari wajen babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, da ibn hajar yayi sharhi mai tsawo akan salati da annabi sallallahu alaihi wasallam da figogin su da fawaid masu yawa akan wannan da dalibin ilimi za su amfana su sai na
wannan ba ne ke sabara da ne ke shi da ne ke ga kuma ko ne kuma ko ne ya yi kuma sai mun ba wa wannan
eh wannan idan dai har yana da in ya haya da wannan in koyo shi yake zama masa rashin lafiya ne sai zama to hukuncin sa hukuncin mai salasul baul ne hukuncin sa hukuncin mai salasul baul ne wanda yake zai dauki mataki na tsarkake na wato yin tsarki din sau daya sannan abin da zai zo daga baya kada ya damu akwai hadisi a cikin Abu Dawud da ya nuna kan cewa idan mutum yana irin wannan tana zuwa masa musamman amma idan bisa shakka ne wannan yake zuwa masa ba wai yana tabbatarwa wanda yake tabbatarwa yana zuwa masa wannan salatul bawl ne amma waɗansu shakka ne yake zuwa musu bayan sun gama sun yi tsarki sai su rinka shakka kamar wani abu ya fito to wanda shakka take zuwa masa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan mutum ya idar wato ya gama to ya yayyafa ruwa a gabansa an fahimta a cikin wannan nasa ya yayyafa ruwa yanda idan ya ji kamar wani abu ya fito ya ji wani danshi ba zai ce danshin bawali ba ne sai ce a danshin ruwan da na yayyafa ne haga wannan wato akwai hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai maka maganin waswasi dan kun san waswasi yana kaiwa zuwa ga rashin lafiya sai an kai mutum asibitin goron dutse wani lokaci kwarai da gaske sai zamanto abin nan rashin lafiya ne zai samu yakan samu waɗansu da irin wannan akwai wanda zai zauna ya yi awa ɗaya da yi tsarki ba waɗansu yana zuwa musu ta fuska daban-daban rashin lafiya ce da shaidan ne yake iza ka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana abin da zai toshe mana wannan kofar ya yi mana maganin shaidan sallallahu alaihi wasallam idan ko mai salatul bawl idan yana wannan ga wanda yake shakka wanda ya tabbatar cewa koyaushe idan ya yi yana haka to na farko dai kada ya tsarki sai ya yi istibra ya tabbatar fitsarin ya gama fita ba kuma ana nufin ya rinka mammatsa gabansa ba domin wannan mammatsawar shi ke sanya fitsarin ba ya zamanto baya iya rike fitsarin dan wato tsokar wajen sai ta saki amma ya tabbatar ya gama ya karkade ya tabbatar ya gama bai ji wani abu har yanzu saura bai riga ya fito ba to bayan yayi wannan idan ya wanke ya zama tukan cewa ya sake jin wani idan ba al'ada ba ne kowace ya tsuguna yanayi masa to in ya sake jin wani don haka kamar ya faru gare shi sau ɗaya a rana ko sau ɗaya a mako to sai ya koma ya sake wankewa ya sake yin tsarki sannan ya sake wajen da ya taba ya sake ya wanke wajen da ya taba idan ku ya zama to masa koyaushe ne yake masa haka ta ya zama to mai salatul bawl idan ya yi tsarki sau ɗaya sai ya tabbatar ya sanya abin da zai hana najasar ta zo ta taba sauran jikinsa ko sauran tufafin jikinsa ya in zai sanya toilet paper ne in kuma pampers ma zai sa ya sanya Allah ya ba mu lafiya ai kafara ainiya ce tana hawa kan a ainihin mutum idan mutum ya ce ba zai yi abu ba idan mutum ya danganta da wannan abin da ya ce ba zai yi ba idan abin da ya ce ba zai yi ba na ƙa'ar Allah ne to wannan kamata ya yi kafara idan kuma wani ya ce masa har wani ya ce shi ya ɗauki nauyin kafara to babu laifi yana daga cikin babin ta'awanu ala wa ta'awanu ala albirri wa taqwa ya taimaka masa abin akan bin Allah to amma idan abin ya zamanto haramun ne aikata wannan abin haramun ne kuma yace dama ba zai yi ba wallahi ba zai yi ba sai ce kai ni kafara tana kaina kamar wanda zaka ce ne wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum sai ka je kai laifin yana kanmu wato ka san ba abin ba shi da kyau sai ka ce ka je kai ni laifin yana kaina ni zan yi kafara bayan kuma laifin shi wannan bai halatta ka saurare shi ba akan sabon Allah kamar mutum ne ka zo ya rantse akan cewa wallahi ba zai baka abin da yake ba haƙƙin ka ba yake to ni dan Allah ka bani in ce ina riga na rantse maka to kafara tana kaina ai ba haƙin ba naka bane, ya naka ce haƙin ba na bane, ni laifin yana kaina. To laifin yana kansa, ai ba shine ba, kai ne zaka yi, to a nan wajen ba zaka yi ba zai halatta ba. To haka akwai tafsil, akwai kamar yadda na ambata. Na'am. Sai zama to shi zai ciyar da miskine din ba, zai ɗaya ɗaukan kafara banda ta azumi. Kafara azumi tana nan kan mutum, wani ba zai ɗauke masa ba sai in ya mutu ne ƴan uwansa za su yi masa. A san da ya shafi a koma ya nemi kasar, ai mun yi bayanin wankan jaraba. Koma ya nemi kasar, mun yi bayanin wankan janaba a muwatsa a umdatul ahkam da izziya duk. Akwai abubuwa da ta kunsa bayaninta. To ka koma tafsir Ibn Kathir a wajen tafasara wannan ayar, wajen ne ya kawo ma'anar alhasana fi duniya din. A takaice na ce abinda ake nufi da alhasana fi duniya shine Allah ya ba mu mutum wato a nan rayuwar duniya ya ba shi istiqama wajen bin Allah, yana bin addini, sannan kuma ya ba shi dukiya wadda take isassa, ba wadda za ta sanya shi ya zamanto mai dagawa mai jabberanci ba, ba kuma ya takura masa wanda zai zamanto kullum ba shi da godiyar Allah ba, kullum hango waɗansu yake yi. Ya ba shi dukiya wadda take wato arziki wanda yake mai yalwa wanda zai ishe shi cikin bukatunsa. Ya ba shi gida mai yalwa, ba gida takurare ba. Ya ba shi mata saliha ta kirki wadda in ya kalle ta zai ji daɗi, in ya umarce ta za ta bi shi. Sannan kuma ya ba shi mota, abin hawa mara tutsu, nake mota abin hawa mara tutsu, ba mota da kullun turi ba. Wannan yana da daga ciki. Da kuma hadimi wato mai hidima wanda yake mai da'a, duk wani yana daga cikin sa'adar, yana daga cikin alhasana fi duniya. Alhasana fil akhira shine ya tsirshar da shi daga azabar kabari da fitinar kabari da wato kewa a cikin kabari, da kuma abin nan ranar lahira kuma ya amintar da shi daga wato tashin hankalin rana filin alkiyama, a masa hisabi mai sauki, a bashi littafinsa ta hannun dama, a tsirtar da shi sirat ya shiga aljanna. Wannan su ne bayanan da Ibn Kathir ya yi. Na'am. Mazi baya karya azumi, mazi baya karya azumi a sai dai idan ya zamanto mazi baya karya azumi ko da ta hanyar shafa ne, balantana amma kawai ta hanyar wato tunani ne ko kallo ko sauraro. Amma mani shi ne ake saɓani idan ya zamanto kan cewa ta hanyar kallo ne ko kuma wato ta hanyar taɓawa, shi ne mafiya a wajen maligi na karya azumi. Wajen wajabta kafara ne shi kuma waɗansu malamai suke ganin baya wajabta kafara. Na'am. To Allah gafarta masa. To wani ɗan uwa da yake halartar wannan majalisi, Allah ya yi mahaifinsa rasuwa, Allah ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta, Allah ya sa aljanna ce mako masa. Su kuma wanda ya bari a baya, Allah ya ba su haƙuri, Allah ya zamanto mai kula da su. Ka cire. Yalan ruwa. Yayin da ta yi wanka, jinin da ya ɗauke, me ya alamar tsarkin da ta gani? Ba ta ga farin ruwa ba, to ta yi gaggawa, idan mace za ta saurari haske ta ga farin ruwa ne ba wai kawai aljifaf ba ba wai kawai daukewar jini din ba sai idan ta sa auduga ya fito da fari to idan ta sa auduga ya fito da fari ta riga ce wanka har tayi sallah to daga baya don wani abu mai yalo yalo ko wani abu mai ruwan kasa kasa ya zo mata wani ba ta dauke shi a komai ba tunda ta riga ta ga karfi saboda ummu afiya tana cewa mun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma daukan ruwa mai fasfati ko mai wato mai rawaya rawaya ko kuma mai ruwan kasa kasa bayan mun riga mun yi tsarki ba ma daukar sa akan komai saboda yanzu ita wannan abin da ya kamata ta yi idan kashe gari din da kashe idan ta ga lokaci sai ta duba ta ga wannan farin yaushe ya zo mata a lokacin za ta sake wanka wannan salloli kuma da tafi ta yi babu komai a gare ta saboda ta yi ne bisa jahilci ta yi istighfari saboda ta yi sallah a lokacin da ba a ce bai halarta ta yi sallah ba na'am gani bambanci tsakanin albalag da almu'allaq hakikatar ba su da bambanci domin almu'allaq wato dukkanin su dai ba a faɗi ba su da ittisali sun haɗu akan cewa duk ba su da ittisali ba an baci asra isnadin sadaji ba sai dai bambanci tsakanin almu'allaq da balagan shine almu'allaq za a iya faɗan juz'in isnadin shi ko albalag ba a iya faɗa ba ma a faɗan juz'in isnadin sai dai kawai cewa balagan ya zuwa ga wanda ya yi hadisi kamar ya ce balagan ila sa'id ibn al-musayyib balagan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi kuwa at-ta'liq shine farkon isnadin aka shafe za a iya shafe farkon sa har tsakiya za a iya shafe farkon sa har karshe ma ma awwalul isnad minhu hudifa walau ila akhirih mu'allaq ko da zuwa karshen sa ne duk mu'allaq ne to shi kuwa al-balagh ba a iya fadan juz'i na isnadin sa amma duk hukuncin su ɗaya ne wajen cewa babu ittisal ai abinda mutum bashi da iko akai Allah baya kama shi akan wannan abinda bashi da iko akai Allah baya kama mutum akan wannan saboda haka wannan ba zai zama to shine zai wannan ba zai kai shi zuwa ga samun fushin Allah ba duk daren su ya baci zai ta kokari ya faranta musu rai ya basu hakuri kuma wannan ya sanya shi ya rinka kaffa ya rinka tsantseni wajen yin abinda yake zai iya wajen daukan wato amanar su da suka rinka bayarwa kula da ita dan kada ransu ya baci Assalamu alaikum. Yana dagowa zai yi kabbara yayin da mutum ya gama tahiyyar farko idan zai tashi zuwa ga raka'a ta uku yana dagowa ne zai kabbara don haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fi kulli hafdin wa raf yana kabbara a kowane dagowa da kowane sunkuyawa yayin da zai so ma dagowa a wajen imam malik yana cewa sai ka gama tsayuwa gaba ɗaya sannan za ka yi kabbarar an waito wannan daga fi'ilin Umar ibn Abdul Aziz ɗaya daga cikin tabi'ai kuma ɗaya daga cikin al-khulafa na musulunci amma zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin haka yake nunawa na'am alaikum assalam eh in ka san irin wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kyale ayi ba su irin na Annabi ne suke yi su wannan to da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka abinda kake kwankwanta akan sa ka bashi zuwa ga abinda baka kwankwanto na'am eh wannan zai samu haladan hajji eh Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai samu haladan hajji da umra cikakku amma ba wai yana nufin kan cewar yayi hajji ba tunda wannan in mutum ya je ya zauna ba za a ce masa hajjatul islam ya fada a kansa ba ko mutumin da ya je ya zauna yayi zikiri har rana ta fadi ta fito sai a ce masa kada ka je aikin hajji ka riga ka samu haladan hajji to haka ba za ka ce masa shi ma tamkar wanda yake ya je yayi aikin hajji bane fa lam yarfud wa lam yarfud to عليكم السلام اهل البيت ابندا اكي نفي ده اهل البيت متانن جدن النبي صلى الله عليه وسلم سو كشي اوكو ني دكانو سو اهل البيت كشي نا فرقو ماتن النبي صلى الله عليه وسلم سو wannan a cikin alqur'ani Allah yace su ahlul bait ne a cikin alqur'ani Allah ya fada Allah bayan ya ambaci yace ku tuna abinda ake karantawa a dakunanku ku matan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda magarantin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya kai wannan annabi mai girma ka gaya wa matanka idan kuna son rayuwar duniya ne da kawarta ku zo in sake ku in ba ku dan abin duniya din in sake ku saki kyakkyawa in ku kuna son Allah da manzansa da ranar lahira to Allah ya tanadar ma wanda suke kyawawan aiki daga cikin kulada mai girma har inda yake cewa ku tuna da abinda ake karantawa a cikin dakunanku na daga ayoyin Allah da hikima sannan Allah yace Allah yana so ya tsarkake ku ne ya kuma abuta gida ya ku ahlul bait kaga da yake magana kenan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaga da nasin alqur'ani matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga zuriyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga sune ake ne ƴaƴan Fatima tunda daga nan ne kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu zuriya kuma cikin ƴaƴan Fatima babu waɗanda suka yi zuriya a cikin ƴaƴan Fatima sai Hassan da Hussein Muhsin bai samu zuriya ba Ummu Kulthum ba ta samu zuriya ba amma Hassan da Hussein tune kadai suka yi zuriya saboda ka ƴaƴan Hassan da ƴaƴan Hussein ahlul bait ne domin wata ran Hassan ya ga dadino ya dauka zai ci sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cire 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 yace yace mata yace kah kah kamar da mu ne a Hausa dai irin kalma wanda yake faɗa eh yace amma alimta anna ahlul bait la tahillu lana sadaqa anna ala muhammadin la tahillu lana sadaqa shin baka sani bane cewa mu iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaka ba ta halatta gare mu saboda kaga ƴaƴa sun shiga ciki haka zalika ƴan uwansa makusanta sune banu talib sune alu wato sune alu ali ƴaƴan sayyidina ali wa alu aqil ƴaƴan aqil ibnu abi talib wa alu abbas ƴaƴan sayyidina abbas ibnu abdul muttalib ga alu ja'far ƴaƴan ja'far su hudu sune waɗanda suke banu hashim makusanta annabi sallallahu alaihi wasallam su ma sadaka bata halatta a gare su ba saboda wataran waɗansu daga cikin da al-harith ibn namanta sunansa yana hadisin sa a cikin muslim su biyu suna son ai musu aure suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su aikin su ma zuwa tattaro sadaka domin su samu samu abin da za su yi aure sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ɗin da kuke gani dauɗa ce ta mutane ba ta halatta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai yace a ina abbas kai ka je wajen abbas ya maka aure kai kuma ka je wajen wane ya maka aure to kaga ya ce waɗannan ɗan uwansa ne yake su ma ahlul muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne wanda nassi yazo akan ta da ahlul muhammad ne su ne ahlul bait to amma waɗanda suke ɗan wanda suke nema su canza addini sai su ce ahlul bait din ma mutum 12 kawai ake nufi da ahlul bait din ƴaƴan sayyidina husain guda 12 su ne da sune suke cewa al'imma wato sune limaman su guda 12 sayyidina ali na farko sannan hasan na biyu sannan husain sannan ali ibn husain bin al-abidin sannan muhammad ibn ali al-baqir abu ja'far kenan sannan ja'far ibn muhammad as-sadiq sannan musa ibn ja'far sannan ali ibn musa sannan muhammad ibn ali sannan ali ibn muhammad sannan al-hasan ibn muhammad al-hasan muhammad ibn al-hasan al-askari ali al-hasan ibn muhammad sannan na karshe na shaji shine kita al-hasan ibn muhammad al-askari muhammad ibn al-hasan al-askari su 12 sune wadanda suke wai wajibi ai musu da'a sune ahlul bait su a wajen wanda wai aka ce wajibi ai musu da'a babu nafsi da yazo akan ayyana wa'annan mutum 12 bal na sha biyu ma babu shi a duniya ba a yi shi ba ba a halicce shi ba tunda ubansa bai haihu ba raba da aka tashi raba gadansa tarihi ya tabbatar ƴan uwansa ne suka ci gado bai samu ɗa ba ballantana a ci gadansa amma sun ce yana nan ba wanda ya sani ne ya shiga wani rami saboda suna nan suna zuwa da wani doki da sirdi da mutum ɗaya yana riƙe da takobi ana jira ya fito daga cikin ramin suna zan suna kai sace Allahumma ajil farajahu Allahumma ajil farajahu Allah ka gaggauta fitowar sa wai daga ya fito sai a bashi takobin sai taho Madina yana zuwa Madina sai a fito masa da kabarin Abubakar da Umar ya musu bulala a fito masa da kabarin Aisha ya mata bulala sannan ya zo ya karkashe duk waɗanda suka yi da Abubakar da Umar da sauran su duk irin waɗannan tatsuniyoyin su ake kawo akan cewa ai da fanku ba sa kawo irin wannan ai akwai bayanai ku ne ba ku sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abin nan ahlul bait su suke rike da komai ku duk ba ku san wannan ba tatsuniya sai a mai da tace addini to wannan dai shine hakikanin bayani daga nassosi da suka zo kaga alqur'ani shi da kansa ya ambaci matan annabi sallallahu alaihi wasallam akan ahlul bait wani lokaci suna cewa suna kafa hujja da hadithul kisa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da wannan ayar Allah yana so ya tafi da dauda a gare ku ya ko ahlul bait sai ya kirawo sayyidina ali da fatima da hasan da husaini lillibe su da bargo yace waɗannan ya Allah su ne ahlul bait ina ka tsarkake su tsarkakewa sai suka rawaito shi da wata riwaya ummu salama tace ni fa ya rasulullah cewa yace ke ma kina kan alkhairi to wai kaga sai kace aidi ce tara daga cikin ahlul bait ba to da wannan riwaya zaka rushe ma'ana abinda alqur'ani yazo da shi bayan ziyada ce wadda take ziyadar ita kanta akwai magana akan tabbatarta القرآن يا تبت الدجامة عن نبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت إنتم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وأنا سكن شيء تو أين دا سو أهل البيت ندا دا سو أكنيتي دا الله تي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أما تي عنكم بتي عنكم با تبي هكما me yasa Allah ta'ala sai ce inna ma yuridullahu liyuziba ankumur rijsa ya Allah yana so ya tafiyar da dauda a gare ku ya ku wannan jama'a ta wadda take asali ankum jama'ar maza ne kuma ana magana da mata ne me yasa aka kawo da mirin maza to wani namiji ne anan ahsan barakallahu fik wannan yazo ne dan a nuna cewa ba su ne kadai ahlul bait ba amma su ahlul bait ne inda an ce liyuzi ba an kunna rijsa ahlul bait da shikenan matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ne kadai ahlul bait babu wani ahlul bait kun ba su ba amma sai aka ce ankum a tafiyar da dauda a gare ku ya ku ahlul bait matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna gaba tunda akan su magana aka koro sannan amma ba su ne kadai ba akwai sauran dan sauran su shiga sai aka albarkacin su sai sauran su shiga saboda haka a wajen ahlul bait na annabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kan gaba musamman ma akwai nassosi da dama annabi sallallahu alaihi wasallam a ya ce lokacin da ya hana lokacin da mata da mata suka soma fitina sahabbai suka nemi izinin cewa wanda wanda duk mata su ce masa fitina a bashi izini ya zane ta ka ji ka ni ba zanewa nake so in ce ba kai ne ka san na faɗa a bashi izini ya daki matarsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izini saboda haka waɗansu suka wuce iyaka sai mata suka zo suka kawo ƙara wajen matan Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai hudu ba yake cewa jiya an zo ma mata sun zo ma ahlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna kawo ƙaran mazajin kaga sai ce sun zo ma ahlu Muhammad laqad marra al-bariha ala ali Muhammad haka ya ambace su ahlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga wannan nassi ne akan cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam ahlu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma inda Allah ta'ala yace inda muke saki muke ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad a wata riwayar sai aka fassara ali Muhammad dinnan Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kaga sai aka ce wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi matansa da zuriyarsa wa ahli baitihi da ahli albayt din sa wato sauran ahli albayt wanda ba azwaj da zuriya din ba kenan to shi yasa amma kaga mu ba za mu samu mushkila ba mu ahlus sunna wanda yake mu dai abinda muke so mu ga inda duk nassi yazo mu tattara abubuwa mu bi su amma wanda ku suke so su bi nassin da ya dace da ra'ayin su da abinda ransu yake so to sai suke cikin rigima wallahi dan kawo musu irin wannan sai su rasa yadda za su yi dashi saboda sun riga sun tsaya wani abu a cikin zuciyar su shi suke so su tabbatar to wannan kuma dama shine alamar din bid'a ya sa wata fahimta ko wani ra'ayi ko wani san rai a cikin zuciyarsa yake so alqur'ani da sunna din sai ya dace da wannan to wannan ku haqqun ala Allah ya batar da shi amma wanda yake zai ce kawai inda alqur'ani ya dosa nan ya dosa inda sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ta kai shi can zai tafi to wannan sai ya huta sai taro duk abubuwan da sunna shi ke tabi su na'am mu so Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hiya laha sadaqa wa lana hadiya wa huwa saboda inna maula alqaumi minhum inna maula alqauli minhum wannan shi kansa wannan matsala ce fiqhiya wacce ke akwai sabani akai hiya ya halatta wannan nassi ne akan cewa ya halatta bariya ta ci sadaka cewa maula baya daukan hukuncin mutane ta dukkan fuska musamman ta wajen cin sadaka nassi ne akan cewa maula zai iya cin sadaka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hiya laha sadaqa kuma gashi wala in ta ga Aisha yake saboda haka nassi ne akan cewa ci sadaka tunda in kace wannan ya nuna kan cewa Aisha ba ahlul bait bace tunda ta ci sadaka wannan ma za mu iya yarda haka tunda ahlul bait din ba dukkan su ne yana daga cikin hujjojin imam yana daga cikin hujjojin da Ibn Taymiyyah ya kawo cewa ba dukkan ahlul bait bane suke da hukunci daya dangane da sha'anin sadaka ba dukkan sai suke da hukunci daya ba dangane da sha'anin sadaka matan Annabi sallallahu alaihi wasallam za su iya cin sadaka amma daga cikin ahlul bait waɗanda suke zuriya da kuma qaraba su ba za su ci sadaka ba wannan yana daga wanda yake wannan wajih ne a masabar Imam Ahmad yana daga cikin kaulain a masabar Imam Ahmad cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka ta halatta a gare su su duk da yake suna daga cikin ali Muhammad amma sadaka ta halatta a gare su amma alwajhu alawwal shine tukan cewa daga cikin mawali akwai waɗanda suke in sun zamanto sun dauki hukuncin al-maula al-a'la ba lalai ne zamanto sun dauki hukuncin sa ta dukkan fuska ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واغنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداء الدين. اللهم اكتب للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم أعوذهم إلى وفاء أهدك الذي أهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم أذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون أولياءك. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وعقيدتنا وأمتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واعنا ولا تعن علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم ولي علينا الأخيار ولا تولي علينا الأشرار. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم رد عنا كيد الكائدين، اللهم رد عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين يا عزيز يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.